بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قال جدد قوديا قال الله سبحانه وتعالى ميكومي ميكوا واندسكين إيقوانسا دي جسا دي قدرا واسا آيالا يا مزوى وانا اللوكتي كميبام لايفيا دي سرالي دومين غبا تدى wato wannan karatu na alqur'ani mai tsarki da muke a wannan guri a cikin wannan wata mai albarka a watan sha'aban domin fuskantar wata mai albarka wata ramadan wanda insha Allah ta'ala muna kyautata zato yana kusan shigowa insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kaddara muna roƙon Allah ya kaddara muna daga cikin wanda zamu halarci wannan wata mai albarka kuma mu azumce cikin koshin lafiya. Yan uwa musulmi, kafin mu fara gabatar da karatun, wato akwai kalma daya ko biyu da nake so na dan ja hankalin mu akai bisa wannan babban ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana, shine ni'iman nisan kwana da lafiya da kuma wato samun dama da sarari. Wanda yake wannan ni'ima ni'ima ce wadda take gushewa, ni'ima ce wadda take gushewa. Saboda haka idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya baka damar wannan ni'ima, to kai kokari ka ci gajiyar wannan ni'ima din. Kamar yadda mai malam ya zo mana addu'a yake ce bara waɗansu mun yi wannan tafsiri da su, amma cikin ikon Allah bana babu labarinsu. Sun tafi inda na bayansu suka tafi, inda mu ma za mu tafi insha Allah, ba a kusa ba kuma a nesa ba. To wannan ya kamata ya zama mana wa'azi. Bara in ba mata mun yi ta addu'o'i a lokacin da fa wannan tafsiri na yamma da kuma na dare da aka yi, mun yi ta addu'o'i Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana na badi, Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana na badi. Waɗansu Allah ya rubuta ya kaddara za su samu halartar azumin bana, wasu kuma Allah ya kaddara, Ubangiji ya kaddara ba za su samu halartar azumin ba. Amma dukkanmu da mu da su babu wanda ya sani. Hatta a fara wannan azumin da muke tsammanin za a fara shi gobe, da ni da ku duba wanda yake da tabbacin za a ɗauki azumin nan na gobe ko jibi tare da shi, sai wanda Allah ya kaddara. Sai dai kyakkyawan zato da muke, in kana da lafiya sai kai ta zaton za ka yi nisan kwana, a wanda yake rashin lafiya shi kuma sai yake tsoro. To ita kuma yankewar rayuwa ba a gurin lafiya ko rashin lafiya bane. Sau da yawa mutum zai tashi ya sallama da gidansa lafiyarsa kalau, ka ji ya dawo, an dawo ana cewa ana gayyar jana'izarsa. Wannan a gurin Allah mai sauki ne, mun gan shi ba ɗaya ba, ba biyu ba. Saboda haka ya ko yan uwa musulmi, dama amfanin samun irin dama kenan. In ka samu dama, to ci gajiyar daman kafin daman ta kubuce maka. Da koda da kuɗi, mutanen da Allah ya karɓi ransu, wato koda wato ta hanyar roƙo, koda da wani abu don su samu wannan sarari na azumtan wannan azumi na bana, ba za su samu ba, domin Ubangiji bai riga ya kaddara musu ba. Mudin da Allah ya bamu, ya kamata mu yi amfani da wannan dama, mu yi kokari mu gabatar da aiki na alkhairi cikin wannan wata mai albarka, a wata ne wanda ake gogoriyar neman lada, ake waso su, wata ne da ake gasa, kowa yana kokari ya ci gajiyarsa. A kwanaki 30 ne, wato idan ma watan ya cika kenan, ko kuma kwana 29 idan watan ya rage. Saboda haka kaga kenan ashe kwanakin kadan ne. Allah madaukakin sarki ya laya ka tun daga watan Shawwal na bara har ya zuwa watan Sha'ban din da muke ciki, wanda kila yau zai kare ko gobe wata 11. Kaga in sakewa ne da bige-bige da menene, ai a wata 11 nan abin da baka samu bai kamata ka tada hankalinka cikin wata Ramadan din nan ba. Kai kokari ka nemi kusaci zuwa ga Ubangijinka, ka nemi gabatar da aiki da Ubangiji zai yadda da shi a cikin wannan wata din. Wata ne malam ya fassara mana kutuba dazu, cikin fassarar kutuba da yake mana bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wata Ramadan ya kama yakan kaure shi ma iyalansa, musamman a 10 karshe ya koma masallaci. Sannan kuma malaika Jibril yakan zo kullun suna karanta Alkurani har adab da rayuwarsa, wato in yazo sai an yi sauka guda biyu. Kaga kenan ashe ba karamar asara bane musulmi ya kwanta tun daga ketowar alfijir har dare bai gabatar da wani alkhairi ba. Zaka ga wadansu matasan abin takeici, zaka ga cikin watan Ramadan lokacin da mutum ba zai tafi wani aiki na wahala ba, a lokacin ko za a bude wasu ayyuka na sabawa Allah, karta ne ko ludo ne ko caca ne, kaga ana yi saboda mi, saboda ba a tafi neman abinci ba. To kaga wannan ba karamar asara bane, watan da Allah madaukakin sarki ya sa duk kofofin wata jahannama a rufe su, saboda Allah bai yaso mutum ya aikin da ma zai shiga wutar. Sannan duk kofofin aljanna da suke rufe Allah ya sa an bude su, saboda mi, saboda a bawa mutane dama na gabatar da aikin da za su yi ga aljanna. A lokacin kuma ya zama kai kuma sai ka zauna ka cinye tsawon lokacin ka kuma aikin ka sabawa Allah. To wannan kuskure ne a ita waya, na yawanci an ce cacan nan ana yi a waya ne ko ludo ana yi a waya ne. To wannan wayar ya kamata kai amfani da ita wajen jawo maka aiki na alkhairi, sauraron wa'azozin malamai da suke yi da ayyuka na alkhairi, azkar da istighfari da karatun alkurani, sauraron karatun alkurani ya kamata ya zama aikin da waya za ta yi maka kenan in ban da kira, wato a cikin wannan wata mai albarka. Duk da yake ayyukan saban Allah ko ba a watan Ramadan ba ma haramun ne, amma sun fi muni a watan Ramadan, watan da ake rubuta ayyuka na alkhairi, watan da Ubangiji ya kama manya-manyan shaidanu ya daure su. An daure shaidanu saboda a rage karfin batar da mutane, a ba wa mutane dama su gabatar da aiki na alkhairi don samun gidan aljanna. Amma a wani lokacin kuma shi mutum kuma ya samu damar da ba zai je neman abinci ba, zai zauna kuma ya ta sabawa Allah. Kaga wannan wato ya kamata mu yi wa kanmu izina, mu yi wa kanmu qiyamul layli, mu amfani da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bamu mu ci gajiyar wannan wata mai albarka. Domin ƴan uwanmu da suka rasu nan kaga babu yadda ya sai su riga sun tafi, abinda suka gabatar da shi suke moransa a lahirarsu. Koda kai da Allah ya raya kai sake nuna maka wannan Ramadan din, kamata yi kai wa Allah godiya ka gabatar da aiki. Har yanzu watan Ramadan wata ne na ibada, wata ne na karatun Alkur'ani, wata ne na zikiri, wata ne na istighfari, wata ne na bada sadaka na taimakon mai karamin karfi. Saboda wato wata ne da ake gabatar da aiki na alkhairi a samu lada, a samu lada ninkin banikiya. Shi yasa masu hikima wato suke tattare kowane bige-bigensu na duniya a lokacin Ramadan, sai su ba wa kansu hutu domin su samu damar gabatar da aiki na alkhairi. Kuma a cikin watan Ramadan ayyuka na alkhairi suna nan birjik wanda za ka yi. Amma malamai suka ce karatun Alkur'ani kai kada ya shafa, istighfari kai kada ya shafa, zikirori da za ka yi kai kada suka shafa, amma taimako, ba da abinci, ba da sadaka, wato wani aiki ne na alkhairi wanda ya shafe ka kuma ya shafi wani wanda ka agaza masa. Saboda haka manzon Allah sallam yakan yi kyauta, irin kyautar mutumin da ba jin tsoron talauci. To wata ne na kyauta, wata Ramadan, ya kamata kowan mu ya iya kokarinsa ya ga cikin abin da Allah ya hore masa shi ma yana samun ladan wani, cikin abin da Allah ya hore masa shi ma yana samun ladan wani. Kar ka rena halin da kake ciki, kar ka zama kullun bukatar ka a maka, kai ma a naka ko almajiri ne a kusa da kai, kira shi sa masa abinci a cikin watan Ramadan din nan a gidanka, sa masa abun bude baki. In bai kai da yawan da za a diba a raba a makwabta ba, ko akai masallaci mutane su ci in baka da shi ko almajiri da ya sa masa kullun yazo ya karba abun bude baki a gidanka kaga ka samu wata kofa da mai yiwa a dalilin ta Allah madaukakin sarki sai ya yafe maka kuma ya saka ka a gidan aljanna malamai suna bada kullun a irin wannan ciyarwan suna jan hankali da hadisin Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da yazo wato ciwon ajali ya kama shi sai ya tara iyalansa don yayi musu nasiha ya ja hankalinsu ya bar musu wani aiki na alkhairi wanda ko bayan ya mutu ba zai sakaci da shi ba da suka zo yake ce musu bayan ya musu wa'azi da su ji tsoron Allah sai kaza sai kaza sai yace kuma ku rika tuna ma'abucin gurasa ku rika tuna wannan ma'abucin gurasa suka ce wane ne kuma ma'abucin gurasa sai ya ba su labari cewa wani bawan Allah ne a zamanin yan bani Isra'ila wato yana da hema ya riki hema yana bautar Allah a cikin hemarsa sai da ya shekara 70 yana cikin heman nan bai fito ba kullum zai fito bayan kwana 7 ya je kasuwa ya sayo kayan abincin sati ya dawo cikin hemarsa aikin sa bautar Allah shekara 70 to bayan ya cika shekara 70 nan ya fito ya je kasuwa sai Ubangiji ya jarrabe shi ya fada cikin wata jarrabawa shedan sai ya kawata masa wata budurwa ta wulga ta gaban sa sai hankalinsa sai ya koma kan wannan mata ya bibiye ta har ya same ta kuma ya tare gidanta sai da ya sati guda yana zane da ita sati guda dai yana zane da ita to a ranan kwana na 7 a gidan sai Ubangiji sai masa kashafi sai yaye masa halin da soyayya da jazba ya taɗe be shi bai ma hankalci halin da yake ciki ba sai da yaje aikata wannan mummunan laifi daga baya sai Ubangiji kuma sai ya ankarar da shi saboda haka sai hankalinsa ya tashi yayi kuka yayi kuka saboda yana ga duk aikin nan da yana shekara 70 in yayi wasa wannan zinar ta sati ɗaya za ta lalata masa aikin gaba daya saboda haka ya fito a Abu Musa al-Ash'ari yace ba zai yi tafiya mai nisa ba zai tsaya yayi alwala yayi sallah yayi kuka yana a cikin sujjadarsa yana roƙo Allah ya yafe masa yana so ya koma hemarsa to kafin ya koma hema yana wannan yayi tafiya ya tsaya yayi sallah yayi kuka yayi tafiya yayi sallah yayi kuka yana tubawa Allah har ya je magriba kuma sai ta masa a bakin wata wani kogo to cikin kogon da ya leka dare yayi zai sauka sai ga waɗansu mutane bayan Allah a cikin kogon to su kuma waɗannan mutane da suke kogo waɗansu talakawa ne a suka rike kogon nan suke zaune suna yi wa Allah bauta sannan kuma wani mai arziki yakan zo kullun ya ba su taimakon abinci kullun dare zai zo ya raba musu abin da za su ci gobe kullun dare ba zai zo ba cikin dare saboda ya kiyaye riya a cikin aikinsa amma zai zo da daddare duk ya raba musu abin da za su ci gobe saboda haka a yana kallon mutanen ne ya ga bayan Allah ne na gari ga dare yayi saboda haka sai ya shiga cikin sai ya kwanta to mutum 12 ne shi kuma mai kawowa gurasan nan kullun yakan kawo gurasa ne guda 12 tunda ya san adadin mutanen yakan ci da su kullum saboda haka bai kara ba bai rage ba to wannan bawan Allah da ya shiga cikin wayannan mutanen sai ya samu tsakanin wani da wani sai ya kwanta mai raba gurasa ya zo cikin dare a cikin duhu a cikin kogo yana dankawa kowa gurasa yana dankawa kowa gurasa da yazo kansa sai ya bashi shi ma sai ya karbi gurasa kun san tunda gurasa 12 ne akwai wanda kuma ba zai samu ba saboda haka yana kirge sai ya tike akan na ƙarshe da aka je 12 sai wani bai samu ba shikenan sai ya tambaye mutum ya ce to ni ban samu ba ya ce ah to yaya aka yi ai kuku 12 ne kuma kullun gurasa 12 nake kawowa na raba ya ce kwarai da gaske ce to yaya aka yi to wani kulalle ya karu saboda haka sai ka yi haƙuri abinda na riga aka yi kenan na gurasa saboda haka sai ka yi haƙuri sai dai gobe wannan mutumin sai ya koma gefe sai ya yi tagumi jiku to shi wannan bawan Allah mai ibada a wannan hema wanda ya fada cikin wannan mummunan aiki na zina sai ya tashi tunda shi ya san asalin ba a yi gurasan nan da shi ba kuma yanzu an zo an bai tunda sadaka ce ya karba saboda haka sai ya hana wa kansa sai ya je ya ba mu wannan mutumin gurasa to shine Abu Musa al-Ashari yake gaya wa ƴaƴansa cewa manzo Allah sallam sai yake gaya musu cewa da aka auna aikin wannan mutumin mutumin sai ya kwanta bacci sai bacci ya dauke sai mafarki yayi mafarki sai aka nuna masa an yi tashin alkiyama an zo ana auna aiki ga aikin sa na shekara 70 da yayi na ibada a cikin wato hema amma zinan nan ta kwana 7 da aka dora su alskeli aka dora aikin na lada na shekara 70 aka dora zinar kwana 7 sai zinar ta rinje aiki kyakkyawan aikin nasa sharin zina sai ta rinje aiki kyakkyawan aikin nasa to kaga daga nan shikenan sai tabbatar to shi kam ya halaka to sai aka ce to ai yana da wani aikin a kawo shi aka ce ai ya tuba yayi tuba ta tsawon kwana 7 daga fitowar sa a wannan garin zuwa wannan kogon saboda haka aka dauko tubar sa aka dora askeli aka dora wancan aikin nasa sannan aka sake dora zinar zinar ta sake rinjayen wannan aikin sa na shekara 70 din da kuma tubar da yayi to sai aka ce yana da wani aiki na alkhairi shine wannan gurasa da ya dauka ya ba ma wannan bawan Allah sadaka aka dauko gurasa aka dora akan skeli aka dauko laifin sanazin na kwana 7 sai gurasan nan guda ɗaya ta rinjayi wannan aikin saboda haka falalanciyarwa tana da yawan gaske mutum ya kokari ya ga irin gudumawar da zai bayar wajen yayewa dan uwansa takeici da tashin hankali a cikin wannan wata mai alfurma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi man da fasali akihi almuslim qurbatan min qurabi dunya duk wanda ya yaye wani dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya yake to anna fasallahu lahu qurabi yawmil qiyama shi kuma Allah ya alƙori zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira wanne yafi damuwa wanne aka hu bukata kaga tashin hankalin lahira ai yafi tashin hankalin duniya to idan ka taimaki dan uwanka musulmi ya kai azumi kai a gidanka kana da nau'in abinci iri ga makwabcinka kanshin abincin nan ya cika masa gida amma da kyar za a samu kunin tsamiya da tuwo su ci da daddare aka ga baka taimaka ba wa in ka samu mai dadi cire ko da baka kosar da gidan ba cire wani abu da ka kai musu yake al'ada ne na mai azumi mutum ya azumi za ka ga yana son abu mai dadi ya ci mai dadi to in har Allah ya hore maka ka samu abu mai yalwa in bai kai yawan a fito da shi waje a ci ba a zuba a mika gidan makwabta sai ka ga ubangiji ya karba mallam ya karanta mana hadisi da Allah in mutum ya sadaka karamar sadaka da ta kai kwallon kwayar dibino Allah yakan karbe ta da hannun dama dukkan halayen ubangiji dama ne zai girmar da wannan sadaka har sai ta zama kamar dutse saboda haka ƴan uwa musulmi lalle muna jan hankalin ƴan uwa wannan dama da Allah ya bamu na shiga cikin wannan azumi mu yi kokari mu ci gajiyarsa wajen ci da mutane abinci akwai lada mai girman gaske ci da mutane abinci waɗansu malaman suka ce a abinci ma ruwa ya fi lada a ce za ka je ka sayo wasu adadin ledan fiya wata lokacin da aka yi zafi na ruwan sanyi ka kawo ko ka yi sirki ko ka yi zobo ka kawo kofar masallaci ko ka mika gidaje a je a sha a yi buɗe baki za ka samu lada mai yawan gaske domin wani lokacin mukan kare ne a cikin lamarinmu sai mutum ya ga ai shi bashi kullun ya hu bukata a bashi wannan kuma shedan ne yake guri manzon Allah yake cewa a shedan ubangiji yake cewa a shedan ya idu kum la faqara shedan shi yake muku gurin za ku talauce kar ka damu Allah madaukakin sarki shi yake arzuta mutane izin wannan izina ga sunan da yawa wani malami ya fi kwana uku nan manaji shi yana wa'azi yana cewa shi wannan ganau ne abin da ya faru akan harkar ciyarwan ganau ne ba jiyau ba yace wani bawan Allah ƴar uwarsa ta bugo masa tace ƴar uwan nan ba ta masa waya sai inda damuwa dan uwansa namiji ne yace dinan da ya ga wayar sa ya san damuwa ne sai ya bugo masa waya so ga sai yace kwana biyu sai yace yare yace wallahi abubuwa sun tsaya yace to ni ma dai ban da shi da yawa dai naira ta yace naira 10,000 ne yace amma turo account nan banka ya turo lambar account sai tura masa 3,000 a cikin wannan kudi saboda haka ya hakura 2007 kaga ai yayi kokari mai 2010 ba da sarkar kyautar naira 3000 yace yayi wannan da rana ne yace da la'asar ko ban sallar magariba sai ita kuma wata kanwarsa kuma ita bugo masa waya so gaisa sai tace ina mun kwana yau mu gaisa ba kai hakuri nace zan zo ban samu zuwa ba amma turo mu account number ka sai tura mata ita kuma ita turo masa naira 30,000 ta ninka goma kaga fadin Allah idan ka aikata abu ɗaya mai kyau Allah ya karba sai ya baka goma wallahi to kaga irin wannan haka Allah yake in dai zaka yi da kyakkyawar niyya insha Allah ta'ala take zaka ga sakamako kuma wallahi tallahi mutane su jarraba su gani in dai sadaka ne da taimako domin sadaka da taimako bai taba talauta mutum ba bai taba ba sannan kuma kankamo da ruwa bayya wanzar da arzikin mutum kankamo da ruwa bayya wanzar da arziki saboda haka mu taimakawa yan uwa domin mu samu lada domin mu samu agajin ubangiji a duniya da kuma wato lahira Allah madaukakin sarki ya taimake mu bana alhamdulillah bara mun kwana karshen suratul shu'ara kuma wanda muka ce bana insha Allah za mu tashi wato a farkon suratul namli wato sura ta 27 cikin jerin surorin alqur'ani wannan sura ta suratul namli ijma'in malamai suka ce a makka aka saukar da ita tana da ayoyi 48 sannan an saukar da ita wato bayan suratul shu'ara ne amma kafin suratul qasasi sannan har yanzu malaman madina da malaman makka suka ce ayoyin ta 95 ne malaman kufa suka ce ayoyin ta 93 ne malaman basra da sham suka ce ayoyin ta wato 94 ne wannan sura ta hada abubuwa wato masu yawa sannan kamar yadda muka ce an kira ta da suratul namli saboda an ambaci kissar tururuwa a cikin ta waɗansu malaman suna cewa suratul hudu saboda me saboda kissar hudu yazo amma dai majority malamai da suka ce wato suratul namli malaman da suka ce suratul namli shine sunan da ake kiranta da ita su suka fi yawa amma waɗansu suna kiranta da suratul al-hudud wannan sura kamar da na faɗa wato a makka aka saukar da ita dukkan wannan sura to zamu fara insha Allah warmu ba malaya karanta bismillah
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim suratul namli makiyatun wahaya kam sun wati suna aya bismillahir rahmanir rahim تسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين
نعم wannan sura malam yace dukkanta wato suran kusan ta tare kissosi na annabawa wato ta hada manyan kissa guda biyar a cikin ta ita wannan sura kissa na farko kissar annabi Musa tare da Fir'auna kissar annabi Musa alaihi salam tare da Fir'auna sannan kissa ta biyu wato kissatul namli ta kawo kissar tururuwa kissa ta uku ta kawo kissar Bilqis wanda ake mata kirari mai gadan mulki Bilqis sarauniya ne wanda ta shahara a zamaninta wanda karshe ta imani da annabi Suleiman kuma ta aure annabi Suleiman na hudu kissar annabi Saluhu tare da mutanansa na biyar ta kawo kissar annabi Lut tare da mutanansa saboda haka amma abin da ya saura a ciki shine wato hukunce na masalan addini da kuma wato wa'azozi kuma wannan sura ta bude da kuraman bakake irin bakaken da alqur'ani ya saba bude surori da su saboda gajiyar da larabawa ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim tasin wannan sura ta bude da wannan kalmomi guda biyu anda malaman tafsiri suka ce Allahu alamu bi muradihi bidhalika Allah shine mafi sanin wato fasarar waɗannan kalmomi tilka ayatul qur'ani waɗannan ayoyin da muke karanta maka ya Muhammadu ayoyin alqur'ani ne wa kitabin mubinin da kuma littafi wanda yake mai bayani littafin da yake bayyana gaskiya daga ƙarya, sannan kuma littafin da yake bayyana haske daga cikin duhu na kafirci. Hudan ashe wanda littafi mai shiryarwa ne, wato daga fata wa bushra lil mu'minin, kuma bishara ne, albishir ne ga mu'minai waɗanda suke gaskata shi, Allah zai ba su gidan aljanna. Na'am.
Allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
Akwai har yanzu dan abin da ya kamata a ce mu rana fahimta don gane da wannan sura, a kafin mu shiga karatun, wannan sura tana nuni zuwa ga girman Al-Qur'ani da mu'jizarsa. Shi yasa ma sai ta bude da tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin, hudan wa bushra lil mu'minin, wato tana nuna girman Al-Qur'ani da mu'jiza na Al-Qur'ani cewa ya gagari kowa. Sannan har yanzu wannan a cikin wannan sura, wato tana karantar da mutane kasaitaccen mulkin Allah da ya ba wa annabi Dawuda alaihi salam da annabi Sulaiman, wanda bai ba wa kowa irin wannan mulkin a duniya ba, bai ba wani dan adam daga cikin bayansa da ya halitta wato a duniya ba. Sannan wannan sura a cikinta har yanzu ta yi jan hankali ga al'ummar Larabawa da Allah ya ba wa ƙarfin mulki daga wata ƙabila daga cikin ƙabilunsu, ita ce Samudawa, da kuma yi da suka bijirewa Allah, da kuma abin da Ubangiji ya yi aikata da su. Sannan har yanzu wannan sura ta yi jan hankali har yanzu dangane da ni'ima da Ubangiji ya ba wa, har yanzu dai wata ƙabila daga cikin ƙabilun Larabawa shine ƙabilan Saba'u, Larabawan Saba'u, da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ni'ima, to da yadda su ma suka mu'amalanci Ubangiji, da kuma yadda Ubangiji wato ya tafiyar da wannan ni'ima a kansu. Sannan har yanzu wannan sura tana jayayya da mushrikai, wato tana nuna cewa bacin addininsu na bautar gumaka addini ne ɓatacce, wanda yake bai da tasiri a duniya, bai da kuma wato tasiri a lahira. Ana a ƙarshe wannan sura tana tabbatar da ranar alkiyama, da abin da ranar alkiyama din ta kunsa na tashin hankali da abin tsoro, da wato wani abin da ya kamata bawa ya ji tsoro, wato ya ɗauki izina a kansa. Ubangiji ya ce wato alladhina yuqimuna as-salata, suwa ne ne Al-Qur'ani ya ce hudan wa bushra lil mu'minin, wannan Al-Qur'ani shiriya ne kuma albishir ne ga mu'minai, kamar mai tambaya ya ce suwaye ya Rasulullahi, sai Ubangiji ya ce su ne alladhina yuqimuna as-salata, su ne suke tsaye da sallah, ma'ana suna yin sallah bisa wato karantarwan shari'a, shi ne ya atuna biha ala wajhiha, suna kawo sallah a bisa tsarin ta shari'a ta tsara ta, ba suna yin sallah yadda so ga ana yi bane, ba suna yin sallah yadda so ga dama bane, a suna yin sallah yadda aka ce su yi, yadda Al-Qur'ani ya karantar da su cewa ai sallah cikin kunuti, da yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane wato yadda ake yin sallah, a haka suke yin sallah. To waɗannan su ne suke tsaye da sallah, waɗanda Al-Qur'ani yakan zama musu shari'a, ya zama musu kuma albishir wato ranar alkiyama. Allah ya ce wutuna zakata, su ne dai masu bada zakka, wahum bil akhirati hum yuqinun, su ne kuma suka sakankance, suka yi imani, wato suka tabbatar cewa Allah zai tashin alkiyama. Shi ne ya alamuna habil istidlali, wato sun san Allah zai yi alkiyama, amma ta hanyar tadabburi da ayoyin Al-Qur'ani da hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fa hum ya'mahun.
Ubangiji yace innal ladhina la yu'minuna bil akhirati, kasan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba, zayyana lahum a'malahum, zamu kawata musu aikin su ne, zamu kawata musu mummunan aikin su ne, bi tarkibi shahawati, su riga aukawa cikin ayyuka na san zuciya, ayyuka na sha'awce-sha'awce, hatta rawa hasana, har sai suna ga aiki nasu da suke mai kyau ne. Haka shi dan adam in ya fada da Allah, sai Ubangiji sai ya hada shi da shedan, shedan sai ya riga kawata masa aikinsa, sai ya ga abin da yake din aiki ne mai kyau, har ma yana alfahari da shi, ai mu muke kaza, mu muke kaza, mu muke kaza, sai ka ga mutum yana aiki na barna, amma kuma yana alfahari, kamar yadda mushrikan Larabawa suke alfahari, sun kafircewa Allah, sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fitowa suke suna bugun kirji cewa sune masu raya dakin Kaaba, sune masu bawa bawa baki abinci, sune masu bawa baki ruwa, sune masu kala masu kala masu kala masu kala. Bayan kuma sun kafirce ubangijin dakin Kaaba din. Saboda haka kaga kenan ashe wannan tinkaho da mummunan aiki, tinkaho da aiki mai kyau in dai babu imani ma bai amfani. Balle ka zo kai tinkaho da mummunan aiki. Har a ce zaka fito wato kai jarumtaka akan aiki na barna wanda yake kana kallon sa mai kyau. To rashin imani da lahira ko raunin itikadi da yake sa mutun ya san za a yi tashin alkiyamar, ya san alkiyamar kuma za a yi sakamako, amma kuma sai kaga ya zabi ya gabatar da aiki na barna har ma yana alfahari da gabatar da aiki na barna din, wato ba tare da la'akari da jin tsoron ranar da ake bada wato sakamako akan ayyuka ba. Allah ya ce to masu wannan aikin ulaikal ladina lahum su'ul azabi, wa'annan mutanen suna da mummunar azaba a gidan duniya, wato ta hanyar Allah zai ba wa annabi da mu'minai wato nasara a kansu, za su kashe su, za su ribace su. Wahum fil akhirati humul aksarun, a ranar lahira kuma sun yi asara, domin ranar lahira ranar da ake raba aiki, za su je karban aikin su amma za su samu babu komai a cikin littafin su na aiki na lada. Saboda me? Saboda ai ba su yi aikin da Allah zai karba ba, ko dai saboda babu imani, ko kuma a'a sun yi imanin amma kuma sun biye wa rayuwar duniya, sun gabatar da aiki na barna wato sama da aiki na da'a. Ubangiji ya ce wahum fil akhirati humul aksarun, a ranar lahira za su yi asara. Saboda me? Domin za a tura su gidan wuta ne, almu'abbadati alaihim, wanda za a sa su a cikinta har abada. Wannan kafirai ne waɗanda suka mutu wato babu imani. Wa'innaka
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
وبنجي يتي وإنك تبس أنا مغانا دا النبي صلى الله عليه وسلم تبس يا أخي النبي لتلقى القرآن للي وبنجي ينا سوكر مكدا القرآن كنا غموادشي من لدن wato daga wajen hakim, wato wanda yake gwani, alimin wanda yake wato masani. Lokacin da alqur'ani ya zo sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wato alamomi na wahala yana bayyana a gare shi. Ko lokacin sanyi ne za ka ga jikinsa ya dauki rawa, za ka ga rukuci lokaci guda, kuma wato gumi ya karyo masa. Wani lokacin sai ka ga wato yana yin wani abu wato kamar wanda aljini ya shiga jikinsa. Saboda me? Saboda nauyin alqur'ani. Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila, lalle muna saukar maka magana wanda take wato magana mai tsanani. Saboda haka zaka ga su sahabban manzon Allah sun sani lokacin da soga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wani yanayi, wato sukan barshi wato da halin da yake ciki har sai ya gama. Sannan in ya samu nutsuwa kuma sai ya ga kuma fuskarsa tana haske wato kamar walqiya, in alqur'ani ya sauka masa, kuma manzon Allah sai ya murmushi kuma sai ya karanta wa sahabbansa. Amma da zaran an fara saukar masa wahayi, wannan ba mai masa magana, kowa sai ya bashi domin ya shagaltu da wani abu wanda yake mai nauyi. Da Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila, suka ce akwai lokacin da manzo Allah sanin yana kan raƙumarsa, sai ubangiji ya saukar masa wahayi da alqur'ani ne yake sauka, wato raƙuma taguwan nan sai ta dinga yin ƙasa, sai da cikin ta ya kusa ya taba ƙasa. Saboda wato wahayin da yake saukawa annabi sallallahu alaihi wasallam gadan banta ba zai iya dauka ba. Haka kuma wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah yake cewa lokacin da ubangiji yake saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, shi kuma yana kwance akan cinyan manzo Allah, yana kwance akan cinyan sa, ko dai waƙiyan ya faru lokacin hijirar su da za su hijira zuwa Madina ne a kogon Hira shi da Sayyidina Abubakar, ko kuma a ɗakin na Aisha ne, cikin su biyu ne. Saboda haka ɗayansu yake cewa sai da ya ji cinyarsa kamar ƙashin zai fashe, saboda abin da yake saukawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka dole sai yanayin sa ya canza, sannan kuma bayan abin ya saushi to kuma shikenan, kuma sai ka ga wato yana murmushi, fuskarsa tana sheki. Shi yasa Allah ya ce innaka tabbas kai din latulqal qur'ana, lalle kana gamuwa da alqur'ani, sako wanda yake mai nauyi, wahayi wanda yake mai nauyi, min ladun hakimin, daga gurin hakimin wanda yake ubangiji mai cike da hikima, alimin wanda yake masani wato ga komi da ayyukan bayi. Na'am.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبري نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون.
نعم. Ubangiji ya ce iskala Musa li ahali, wannan shine farkon kisa na farko wanda Ubangiji zai bayar, wato kisa tsakanin Annabi Musa alayhi salam da kuma wato Fir'auna. Allah ya ce iskala Musa li ahali, tuna yayin da Annabi Musa alayhi salam yake gaya ma iyalansa shine matarsa da zuriyarsu, lokacin da suka taho daga Madiyana za su tafi Misra. Mun karanta a baya Annabi Musa alayhi salam bayan ya gama ajali da ya dauka tsakaninsa da Annabi Shu'aib na kiwon dabbobi shekara 8 ko shekara 10, bayan ya gama Annabi Shu'aib ya sallame shi da shi da matarsa da sauran wato iyalansa. Duk da dai Alkur'ani bai ba labarin yawan ƴaƴan ba, ahali ake cewa, ahali kuma mata ahali ne, sannan zuriyar da take hade da iyali su madu ahali ne. Saboda haka ya tafi da su, to yana cikin tafiya cikin jeji, ga dare an yi ruwa, ga duhun dare, ga sanyi, kuma sai suka bace hanya, tunda yake dama abako ne bai san hanyar ba. Saboda haka ya bace hanya, suna ta tafiya a cikin dokar jeji a yankin Sina. Saboda haka suna cikin wannan tafiya, wato Annabi Musa alayhi salam sai ya hango wuta tana ci a cikin duhun dare a cikin dokar jeji. Wato sai yake cewa iyalansa isqala Musa li ahlihi, yayin da Annabi Musa yake gaya wa iyalansa, inni anastu naran, ni fa na hango wuta, na tsinkayi wuta, mana absartu min ba'idin, na hango wuta daga nesa. Wato sa'atikum minha bi khabari, ku jira ni, zan je gurin wannan wutar, ko dai in zo muku da labari game da yanayin hanya tunda mun bace hanya. Au atikum bi shahabin qabasin, ko in zo muku da dose ne daga ruwashin wuta. Tunda dare ne, ga sanyin dare, ga sanyin damana. Yace au atikum bi shahabin qabasin, ko in zo muku da dose nan bakin wuta, wato na garwashi, wato la'allakum tasalun, ko kwa ya rurubi, ma'ana ko kwa ɗebe sanyin jikinku. Tunda mutumin da yake jin sanyi in ya samu wuta, in ta dan dumama shi, kaga ai shikenan jikinsa in ya ruruma, kuma shikenan sai ya ji dadi. To ya tafi gurin wannan wutan saboda abubuwan nan guda biyu ne. Ko dai a can idan mutane ne suke zaune a gurin, zai iya bincika labarin hanya in sun sani su dora shi. In kuma su ma mutane ne waɗanda suka bata irinsa, su ma ba su gane hanya ba, suka zauna suka hura wuta suke ji kafin gari ya waye, to shikenan ya dodano wutar shi ma ya kawo iyalansa, su ma su zo su ji, su ma su jira wayewar garin, kuma kowa ya san inda zai yi. Shi ne yake gaya wa iyalansa, inni anastu naran, sa'atikum minha bi khabari, zan zo muku daga wajen wannan wutan da labari, aw atikum bi shahabin qabasin, ko in taho muku da bakin wuta, la'allakum tasalun, wato ko kwa ije wato dari.
Falamma ja'a nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin.
Falam
Musa innahu ana Allahul azizul hakim.
Na'am. Ubangiji yace falam ma ja'aha, yayin da Annabi Musa alayhi salam yazo wajen wannan wutar, nudiya sai aka kira shi an burika man fin nari, Allah ya yi maka albarka wanda yake cikin wannan wutan. Halamai suka ce Annabi Musa alayhi salam ai ba a cikin wuta da yake ba, amma sai Allah ya ce man fin nari, Allah, ko kuma an burika man fin nari, Allah ya yi albarka a wanda yake cikin wutar, wa man haulaha, da wanda yake gefen wutar mala'iku ne. Allah ya albarka wa Annabi Musa alayhi salam da yake wutar, da kuma wanda suke wato gefen wuta. Mun gane ko? Yawwa, shine Ubangiji yace, wato yayin da Annabi Musa yazo, sai yake cewa wato Allah ya albarka a wanda yake cikin wutar. Amma da yake cewa a cikin wannan jumla din akwai takadiri da za a yi, shine wato ana nufin Allah madaukakin sarki ya tsarkake wato annabi Musa alaihi salam ya kuma tsarkake mala'ikun da suke gefan wannan wuta din ya tsarkake su wato ta hanyar annabta da kuma bada risala ya tsarkake annabi Musa ta hanyar bashi annabta da kuma risala yawa Allah ya kira shi bi annana qad wato cewa mu cewa mun tsarkake ka mun kuma tsabtace ka mun zabe ka saboda annabta wato kamar yadda aka zo ya zo a cikin suratul taha da Allah ya ce wa annabtatuka li nafsi ko yawa na'am fasami yulma yuha to kaga wannan zabi ne to amma nan din sai malam yake cewa ana kaddarawa cewa Allah madaukakin sarki ya nuna annabi Musa yana wuta amma ba a cikin wutar yake ba mun gane ko ai an kaddara masa a makanin da yake ne saboda haka sai ka ce an buri kaman fi makanin nari Allah ya yi maka albarka kai da kake gurin wannan wutar wa man haulaha da waɗanda suke kewayen wutar mun gane ko ai su ne mala'iku annabi Musa a shi yake gurin wutar sanan mala'iku kuma suna kewaye da shi Allah ya ce wa subhanallahi rabbil alamin wato sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wato daga jumlar abin da aka kira ma'ana ubangiji ya tsarkaka gabarin abin da bai dace da shi ba ya Musa Allah ya ce masa ya annabi Musa innahu anallahi lamarin dai yanzu ba wato wuta bace ka zo gurinta ba wuta bace ka zo gurinta da zaka dodana ka kai a mutananka iyalanka domin su ije dumi ba wuta bace wanda zaka kai iyalanka su ije dumi mun gane ko ba wuta bace da zaka zo ka rodana sannan ko ba waɗansu mutane bane a gurin waɗanda za su baka labarin hanya a babbar magana ne wato innahu anallahu ni ne ubangiji lamarin abin da ka zo ka samu a wannan wurin Allah ya ce anallahu ni ne ubangiji al-azizu mabwai al-hakimu bi hikima ma'ana wannan wuta ubangiji ya wato kaddara ta ne saboda a jawo hankalin annabi Musa ya zo inda zai ji maganan ubangiji wato inda zai je ya karbi sako tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala shikenan kaga kuma maganan yanzu daukan wuta aji dumi ta fashi maganan a zo gurin a nemi labarin hanya ta tashi mun gane ko yanzu ba ta iyalai ake ba yanzu babbar magana ce tsakanin annabi Musa da mahaliccinsa saboda haka daga nan sai Allah ya ce masa wa alqi asaka
falam mar'iya ta tazu ka annaha janu walli mudbiran walam yu'aqib ya musa la takab inni la yakahu ladayyal mursalu
illa man zalama
summa badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim
wa alikiliyadaka
fi jibika tafarud baira min ghairi su'in fi tis'i ayati ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin
ubangiji yace wato wa alqiya saka yanzu jefar abin da yake hannunka a wani gurin ubangiji ya tambaya annabi Musa alaihi salam wa matilka biya minika ya Musa menene a hannunka ya annabi Musa annabi Musa ya ce hiya asaya sanda ta ce atawakkalu alaiha ina dogara ta wa hushu biha ala ganami ina kora dabbobi na da sandar fiha ma'arib ukra sannan ina yin wasu ayyuka ma da ita duk da cewa Allah subhanahu wataala ai ya sani yau amma annabi Musa malamai suka ce wato dadin halara ne ta ɗebe shi dadin wato kusa ce da ubangiji ya ɗebe shi saboda haka sai ya ji dadin wannan munajati wannan magana ta ganawa da ubangiji sai ta ɗebe shi saboda haka shikenan sai ya saki magana wanda da aka tambaye shi meye a hannunka sai ya ce sanda ta ce sai ya shiru shikenan sai ya bige da bawa Allah labarin abin da yake da sanda ina kaza to sai Allah yace ya jefar sandan yanzu sandar annabi Musa ai amfanin ta yana dogarawa yana tafiya sannan in yaje zai kado da abinci a dabbobin sa kuma takan zama kamar sprain da yace mike kamar area sai amfani da yace sassaro ganyen bishiya a dabbobin sa haka kuma zai kwanta ya bacci takan yi masa gadi hakan kuma yakan sake ta wajen kula masa dabbobin sa akwai abubuwa da yawa da yake da ita to amma kuma yanzu za a nuna masa wani koyayyen aiki shi sai Allah cewa arki asaka jefar da sandan naka ya Musa jefar da sandan naka da yaje farfalan mara ahata tazu wato sai ya jefar da sandan falan mara ahata tazu yayin da ya ga sandan kuma ta tazu tana motsi ka annaha jannun kai ka ce karamar macijiya ce an ce jannun anan yawa ba su'ubanun ba dan su'uban babbar macijiya ce amma jannun duk kuma alqur'ani ya zo da shi duk kuma kan kisa daya saboda haka malamai suka ce wani lokacin sai ta koma karama tana wutsi dan karamar macijiya ta fi saurin motsi saboda haka tunda yanzu ba a gaban fir'auna bane da annabi Musa ne da ubangijinsa sai macijiyar ta zama ka annaha jannun kai ka ce yar karamar macijiya ce tunda ta wutsul sai annabi Musa sai ya ji tsoro Allah ya ce wallahi mudbiran sai juya zai gudu walam yu'aqib bai dawo ba ma'ana kenan ma har ya dan gudu bai dawo ba saboda me saboda shi sandan da ya saba yin aiki da ita cikin salama cikin amana yanzu kuma sandan ta zama masa wato ta tayar masa da hankalinsa ya ga macijiya ce za ta bi shi saboda haka sai ya juya ya gudu Allah ya ce ya Musa ya kai Musa la takaf kar ka ji tsoro inni la yakafu lail musalun mu manzanni ba sa jin tsoro a gare ma'ana mu muna amintar da su ma'ana cewa kana cikin aminci bai kamata ka ji tsoron wannan macijiyar ba Allah ya ce mai jin tsoro wanda zai ji tsoro to shi ma Allah zai gafarta masa yace illa man zalama sai mutumin da ya cuci kansa da kafirci ko sabo suma badala husnan ba'da su'in sannan daga baya tubo wa Allah yayi kyakkyawan aiki bayan mummunan aiki Allah ya ce to shi ma ya samu nutsuwa fa inni ghafurur rahim ni mai yawan gafara ne wato ni mai jin kai ne mun gane ke ma'ana kenan Allah ya ce ni mai karban tuba ne ni kuma mai gafarta zanubi ne wa alikil yadaka fi jaybika ubangiji ya ce annabi Musa bayan sandan da ka jefar saka hannunka a cikin rigarka ka saka hannunka fi jaybika shine tauqul qamis wato aljifin riga dan na hannunka taharuju baydaa za ka fitar da hannun yana sheki yana walkiya min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba ba kuturta ba ne ba wato za ka fitar da hannun naka yana watsa haske ga wanda ya ga hannun wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah fi tisi ayatin cikin ayoyi guda tara da Ubangiji ya ba mu annabi Musa ya aike shi da su gurin fir'auna Allah ya ce fi tisi ayatin wato tana daga cikin ayoyi tara ila fir'auna wa qaumihi wanda Ubangiji ya aika annabi Musa alaihi salam zuwa wajen fir'auna da mutanansa innahum kanu qauman fasikina lalle fir'auna tabbas da shi da mutanansa sun kasance mutane ne wanda suke fasikai na'am
falamma ja'adhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wajhadu biha wa sayqanata anfusuhum sulman wa ulwa fanzur kayfa kana kafatul mufsidin
ubangiji yace wato kamar annabi Musa har ya je gurin fir'auna har sun yi abin da suka yi annabi Musa ya bayyana ayoyi wato ya bayyana ayoyi ga fir'auna da mutanansa Allah ya ce falamma ja'atuhum bi ayatina wato bi ayatuna mufsiratan yayin da annabi Musa wato yazo wajen fir'auna da mutanansa bi ayatuna da ayoyin mu mufsiratan kurukuru a fili babu wata rufa shine mudhi'atun wadhihatun ayoyi masu haske tunda mu'jizozi ne wadhihatan kuma a fili kowa ma zai gani Allah ya ce qalu sai fir'auna da mutanansa suka ce haza sihirun mubin wannan tsafi ne sihiri ne wanda yake mabayyanin sihiri wajahadu biha Allah ya ce sai suka yi musun wannan aya wato basu imani ba wastaiqanatha anfusuhum amma kuma zukatansu sun tabbatar wannan aya ne wannan ya fi karfin sihiri ya fi karfin wani mai ilimi ya yi wannan dabara wato har ya zo da dauki hankalin mutane sun tabbatar amma saboda abin da suke jin tsoro na gushewar mulki ko na gushewar wani dadin duniya sai su koye su nuna cewa wannan din ƙarya ne Allah ya ce wastaiqanatha anfusuhum amma zuciyarsu ta tabbatar wato annaha min indillahi cewa wadannan mu'jizozi ne daga wajen Allah zulman wa uluwan saboda zalunci saboda wato girman kai ga barin imani wato ga abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi wato daga wajen Ubangiji sai suka koma suna musu Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin to Allah ya ce fanzur kai mai karatu ko mai sauraron karatu wato Allah ya ce fanzur ka duba mana kaifa kana aqibatul mufsidin ya ne ne karshen masu banna kan ya kasance ai allati wato allamtu min ilaki shine abinda Ubangiji ya sanar da mutane ne daga halakar da su Allah ya halakar da su gaba daya wannan aya ita ce karshen wato kissar annabi Musa da Fir'auna a cikin wannan sura Allah ya kawo ta a takaice yanzu kuma za a bude wata sura insha Allah na'am za a bude wata kissar insha Allah na'am
wala gadati na Dauda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi al-mu'minin
na'am Ubangiji ya ce wala gadati na Dauda wa Sulaiman ilma ai mun ba wa annabi Dauda da annabi Sulaiman dansa ilman ilimi ma'ana Allah ya ba su ilimi na hukunci ilimi na shari'a wato ilimi da suke hukunta mutane akan masalolin zamantakewa da kuma wato masaloli na wato addini sannan kuma Allah ya ba su ilimi wato na iya gane yaran tsuntsaye yaran dabbobi da tsuntsaye Allah madaukakin sarki ya ba su wato wannan sannan shi kansa annabi Dauda Allah ya ba shi ilimin sana'a ya iya sarrafa abubuwa yakan yi sulke Allah ya ce wa allamna sana'ata labusin mun karantar da shi ilimin yadda zai sarrafa sulke idan ya dauko karfe da hannunsa zai murza shi kamar yadda mata suke murza wato fulawa idan za su yi dubulan kamar yadda suke sarrafa fulawa in za su yi wato abubuwa na kayan biki irin su alkaki irin su dubulan idan sauran su yadda ake kukkulla su yadda za a mace ta murza fulawa da hannunta fulawar ta mike ta kukkulla ta soya shi kuma haka zai murza bakin karfe ya wato ya sarka da shi har ya halicci sulke wanda za a sa wato ayyaki da shi to kaga wannan ilimi ne Allah ya sanar da annabi Dauda ilimin sana'a da ilimin shari'a ya sanar da annabi Sulaiman ilimin shari'a da ilimin ma gane furucin tsuntsaye wato da dabbobi Allah ya ce wala kad atina Dauda wa Sulaiman ilman hakika mun bawa annabi Dauda da annabi Sulaiman ilimi wa qala sai suka yi godiya da wannan ni'ima da muka basu na ilimi wato suka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin saboda ubangiji ya fifita mu a mafiya yawa daga cikin bayansa mu'mine kalmar alhamdulillahi kalma ce wanda take gajeriyar kalma amma kalma ce da ubangiji ya zaubawa wato ya rika masa godiya ce karancin yawan fadan alhamdulillahi wato ya jawo Allah madaukakin sarki yakan rike ni'imar sa akan mutane da yawa Allah yana son godiya in kai maka ka gode saboda haka in ka gode kuma Allah kuma ya alƙawari zai ƙara maka Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in har kuka gode la azidannakum sai mu ƙara muku ashe kenan in ka fahimci haka godiyar amfanin ta kanka ne ba Allah ba yawa in kai godiya Allah zai ƙara maka kenan ashe yanzu in ka ce na Allah na gode wannan godiyar wato za ta koma ne zuwa ga samun ƙari zaka yi kuma ma dama baka daina godiyar ba Allah kuma ba zai daina ƙara maka ba saboda haka duk abin da bawa ya samu ya zama yayi wa Allah godiya hatta ko jarrabawa ne ko jarrabawa Allah dora maka abin da zai bakanta maka rai abin da zai tayar maka da hankali ka ce alhamdulillahi ai baka san dalilin jarrabawar ba sau da yawa Allah yana jarraba mutane saboda jarraba takan zama musu alkhairi shi yasa manzo Allah sai yake cewa idza ahabba Allahu qauman iftalahum in Allah yana son mutane yakan jarrabe su kenan ashe ko jarrabawa ta same ka ta talauci ne ko ta jinya ne ko ta tashin hankali ne kada ya zama abin da yake bakin ka shine korafi wato da surutu ka je nan kai magana tsugul Allah ne ya dora maka gun ba dan adam zaka je abokin halittar ka kai karar Allah ai kamata ce in kokawa ne ka kokawa Allah amma duk lokacin da jarraba ta same ka ta talauci ko tona abu ka yawaita kuka a gurin abokanan wato halittar ka kamar ka kai karar mahaliccinka ne wato gurin abokin halittar ka wanda kuma kai ma da zaka iya ije wannan jarrabawar da ka ije ta ina ga kuma abokin halitta wanda kuma wato abokin halittar ka saboda haka ɗan uwa musulmi idan har Allah ta'ala ya jarrabawa wato da wata jarrabawa mai dadi ko marar dadi to abin da bawa ya kamata ya rinzanta shine yi wa Allah godiya har can mutun ya sabar da yawan fadan alhamdulillahi alhamdulillahi ya ishe ka girman wannan jumla wato da ubangiji ya bude alqur'ani da ita a suratul fatiha girman suratul fatiha sai ya zama kuma da wannan jumla din aka bude ta idan bawa ya ce alhamdulillahi Allah zai ce saboda haka na halice ka saboda kai wa Allah godiya saboda haka Allah ya ce wala in kafartum in kuma kuka butulce kuka kiwa Allah godiya Allah ya ce inna azabi lashadid lalle azabata mai radadi ne kenan ashe kin yi wa Allah godiya da korafi da damuwa bisa fadawa jarrabawa wannan ba abin da zai kai mutum sai ya fada ya kara fadawa cikin wahala amma ka gode in dadi ne alhamdulillah in wahala ne alhamdulillah in menene alhamdulillah saboda haka idan bawa ya wuce alhamdala zuwa ga ubangiji sai ga shi a cikin ni'ima zai ganshi wato a cikin wato yalwa annabi Sulaiman da babansa annabi Dawud alaihi salam sai suka ce alhamdulillah mun gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga ubangiji da ya fifita mu a wato cikin mafiya yawa daga cikin wato bayinsa Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda
waqala ya ayyuhan nas limna man digaddayi mu'udina min kulli shay inna hadha lahu wal fadlul mubin
ubangiji ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawuda an bashi annabta irin ta annabi Dawuda an bashi kuma wato manzanci an bashi ilimi amma malamai suka ce banda sauran ƴaƴan annabi Dawuda annabi Sulaiman din ubangiji ya zaba wato waqala sai annabi Sulaiman yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ulimna mantiqat tayri an sanar da mu furcin tsuntsaye wato muna fahimtan sautin tsuntsaye in tsuntsu ya faɗa abu yace wato mun san abinda tsuntsun ya faɗa mun san abinda tsuntsun ya faɗa ya zo a hadisi cewa annabi Sulaiman wata rana yana zaune wato a majalisin sa sai wani tsuntsu ya wuce yana kewaye shi yana kada bindi sai annabi Sulaiman yake gaya wa abokanan zaman sa atajaruna ma yaqulu hadha ta'ir kun san abinda wannan tsuntsu yake faɗa wato innahu qala li ce min yake yi assalamu alayka ayyuhal malik al musallat aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan sarki wanda aka bashi mulki aka kuma bashi karfi akan wato talakawansa wan nabi li bani isra'ila aminci ya tabbata gare ka annabin yan bani isra'ila ataka lahul karama ubangiji ya baka karama wa azharaka ala aduwik Allah kuma ya baka karfi ya fifita ka akan abokanan gabanka inni muntaliqun ila afraki ni zan tafi gurin yan tsaki na ƴaƴana summa amuru bika thaniya zan je in na basu kalace in na basu koto zan dawo gurin ka wa innahu sayarju ila na thaniya annabi Sulaiman yace a ayyan majalisarsa yanzu ku ga tsuntsun ya dawo summa raja sai kuma ga tsuntsun ya dawo faqala yace musu assalamu alayka ayyuhal malik al musallat aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan sarki wanda wato aka sallada masa akan mutanansa in shiita in kana so wato an ta'azzana li wato kai min izini kai ma aktasibu ala afraki in je in nemo abinci ƴaƴana hatta yazbatu thumma atika in je in samu abinci in je in basu in sun nutsu zan dawo in same ka faf'al bi ma shiita sannan kuma ka aikata abin da kaga dama da ni fa akbara Sulaiman bima qala annabi Sulaiman ya bawa wato ƴan majalisarsa labarin abin da tsuntsun nan ya faɗa wato ya masa izini ya tafi saboda haka wannan kadan kenan kisosin suna da yawa wanda malamai suka kawo cewa annabi Sulaiman yana magana da tsuntsaye saboda haka har ma ya zo wucewa ta rana yana rangadi ya ga wato tsuntsun alhuda-huda yana wasa a jikin tarkon wani yaro ne ya zo ya tarko da ya zo ya daura tarkonsa a gindin bishiya sai alhuda-hudan yana wa yaron wasa sai ya zo ya zauna gefen tarkon yaron ya nutsu ya nutsu ya nutsu kamar zai fara cikin tarkon sai ya furka abin sa a sai wai shi yana yi wa yaron wasa ne Annabi Sulaiman da yazo ya ganshi yace masa kai tonka kana ganin tarko kake abin nan sai ya ce a tsokalan yaron nake yi sai Annabi Sulaiman sai ya wuce yana yi wa kaddara sai ta hawo kan wannan tsuntsu dama manzo Allah ce wai idan zalla kadaru amiyal basar ku to wazan su malaman suka ce ba hadisi bane wannan tsuntsu shi ya fada cewa in kaddara ta tayi sauka ido sai ya rufe sai ta sauka tayi aikin ta sai ido kuma ya bude kace ai da na sani kwada ban yi kaza ba yana wannan sai wani abu ya dau hankalin tsuntsun sai ya juya ta wajen tarko sai fara tarkon yaro tab sai kamu to shine Annabi Sulaiman sai ya dawo daga rangade sai ya ga alhuda-huda a hannun yaro ya fada tarko ya rike shi yace kai tonka alhuda-huda kai da kake ganin ruwa a kasa ta bakwai tun daga sama yanzu ya aka kafa da yace wallahi wasa nake sai wani abu ya dauki hankali da saboda haka Annabi Sulaiman yana magana da tsuntsaye da kuma wato sauran dabbobi Ubangiji ya hore masa wannan kamar da ke fada ulil naman duka tai wato an karantar da mu wato furucin tsuntsaye Ubangiji yana labarta mana ni'iman da ya ma wa'annan manyan bayan Allah guda biyu annabawansa manzanninsa Annabi Dauda da Annabi Sulaiman Allah ya ce wa Sulaimanu Dauda Annabi Sulaiman ya gaji Annabi Dauda wa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ulil naman duka tai wato an karantar da mu furucin tsuntsaye wato an sanar da mu furucin tsuntsaye idan tsuntsu ya kuka mun sami ya fada wa utina min kulli shay'in amma ba mu komi wato daga annabta da kuma mulki Allah ya bawa Annabi Sulaiman mulki wanda bai taɓa ba mu wani dan adam a bayan kasa irin mulkin ba inna hadha lahu alfadlu mubin lalle a ba mutum annabta a bashi manzanci bayan annabta din sannan Ubangiji ya bashi ilimi wanda har zai fahimci maganar tsuntsaye da dabbobi sannan a bashi sarauta mulkin da ba a fito ba ma kowa ba lalle wannan falala ce al-mubinu mabayyani Allah ya ce wa shira li Sulaiman junudu
min al-jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun
yana daga cikin wato kai a cikin wato wannan sarauta ta Annabi Sulaiman alayhi salam da Ubangiji ya bashi yana daga cikin abin kai a shi mai sarauta a in ya fito yana so ya ga waɗanda yake mulka cikin sarautar sa wato ya gansu talakawa suna daga cikin masu ɗebe ma mai mulki kewa saboda haka Annabi Sulaiman in zai fitaran gadi wato talakawansa sukan yi sahu-sahu sannan su rika zuwa wato ajere-ajere a cikin nutsuwa farko wato ƴan majalisarsa malamai suna tare da shi a katiba na farko su ne sahabbansa sannan sai sauran jama'a su biyo musu baya sannan aljanu su biyo baya tsuntsaye su biyo baya jama'a suna wucewa shine Ubangiji yake ba mu labari yace wa hushira li Sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayr sai muka tattaro wa Annabi Sulaimana sahu-sahu rundunoninsa wato min aljinni na daga aljanu wal insi da mutane wat tayr da tsuntsaye a cikin tafiyarsa fahum yuzaun suna hade wato ana tura su wato katiba bayan katiba wayannan su wuce tsuntsayen ma akwai wanda suke yin sahu a sama su je da fukafukansu akwai manyan tsuntsaye irin su jimina wanda suke tafiya a kafa su balla fukafukansu akwai aljanu a ciki akwai mutane a ciki jama'a saboda haka Allah ya ce haka nan Annabi Sulaiman in zai fita muke masa wani lokacin kuma sai kaga Allah ya hore masa iska wato ta dauke su da jama'ar gaba daya in za a yi wata tafiya doguwar tafiya saboda haka za a yi shimfidi kowa ya hau kan shimfidin iska kuma ta zo ta dauki shimfidin ta kai shi zuwa inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai je wannan ziyarar tasa Ubangiji yana ba mu labari yace hatta idza ataw ala wadin namli
qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun
na'am Ubangiji yace wato Annabi Sulaiman yana tafiya wato wajen rangadi yace hatta idza ataw ala wadin namli has yana cikin tafiyar inda yazo wani kwari wanda yake wato akwai tururuwa. Wadansu malaman suka ce wannan waƙiyan ya faru a Taifa ne, wadansu suka ce a Asham ne, wato yazo wajen kusa da wato wani kwari ne, babba gida ne na tururuwa. Qalat namlatun, sai jagolar su sarkin waɗannan tururuwa sai take cewa bayan ta ga Annabi Suleiman wato ya tinkaro raminta, wato ita kuma ta fito da jama'arta ya tinkaro wannan ramin da rundunar su, ta san in dai Annabi Suleiman da wannan rundunar yazo ta baki ramin tururuwan nan, tace za a yi mace-mace rayuka, tururuwan nan ba za ta kai labari ba. Amma sai ta yi kira ga sauran ƴan uwanta tace ya ayyuhan nan, ya ku jama'ata, jama'a tururuwa, urkulu masakinakum, kowa ya koma ya shiga gida, ku shiga cikin gidajenku. La ya hatimannakum Suleiman wa junuduhu, kada Annabi Suleiman da rundunarsa su zo su tattake ku, wa hum la yashurun, alhali ba su sani ba, alhali ba su sani ba. Malamin tafsiri suka ce wannan tururuwa sai ta sauka a matsayin masu hankali cikin wannan maganar tata, saboda ai ta yi maganar masu hankali domin ta ba da uzuri, tace ba su sani ba, ka zo su tattake ku, koma gida ku buya a cikin gidajenku, wato kada Annabi Suleiman wato ya take ku, alhali bai sani ba. Alamai sun yi maganganu da yawa akan wannan tururuwa wanda lokaci ba zai bamu dama mu kawo ba, amma dai ta kawo jumla wanda yake cike da ilimi, wato wanda yake cike da bayanai irin na wato mai hankali, take cewa ta yi kira ta ce ya ku tururuwa, lalle urkulu masakinakum, kowa ya kokari ya ceci kansa. Kuma haka ake son shugaba, kullun shugaba ya zama kada ya zama kansa yake tunani, kada in Allah ya naɗa ka shugabanci a cikin mutane ya zama damuwarka kanka, kamar yadda muke samu da yawa daga cikin shugabanninmu yanzu, talakawansu ba su dame su ba. Mutum me zai samu a cikin mulkinsa shine damuwarsa, in dai matsala ba za ta shafe shi ba, ba za ta shafi iyalansa ba, to bai damu da al'ummarsa ba, a kashe su, a lalata su, a yi musu menene wannan, duk ba shine a gabansa ba. To amma shugaba na gari, shugaba da yake da qualities na shugabanci, shine wanda al'ummarsa ne suka dame shi. Ai wani gurin cewa ake shugaba bawa mutanensa, shi bawa ne. Hatta a gurin shan ruwa zaka ga shugaba shine mai sha a ƙarshe. In kana tafiya da al'ummarka lokacin da aka samu ruwa, kada shugaba ya ce to a kama su tun, sai ya cika cikin sannan ya ce talakawa su, sai ya tabbatar kowa ya sha irin wannan shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya jagoranci al'ummarsa, ya kuma karantar da mutane shugabanci mai kyau. Saboda haka wannan tururuwa sai ta kira, an ce ma gurguwa ce tururuwar, amma duk da gurguntakata ba ta gaggawa ta shiga ramita ba, jama'a ta ce ni kan na shiga, kowa ya yi ta kansa, ba ta faɗa haka ba. Sai ta ce ya ayyuhan namlatu, ya ayyuhan namlu, ya ku waɗannan tururuwa, urkulu masakinakum, kowa ya yi sauri ya shiga gida. La ya hatimannakum Suleiman wa junuduhu, kada Annabi Suleiman da rundunarsa wato ya game da ku, wa hum la yashurun, alhali bai sani ba. An ce wannan magana, wannan tururuwa ta yi tsakaninta da inda rundunar Annabi Suleiman ɗin take, ta kai tafiyar kilomita uku, ta kai mil uku, ya kai kusan kilomita biyar, mun gane ko? To da yake mil biyar ne kilomita bakwai, saboda haka ya kai kilomita huɗu da wani abu. Amma Annabi Suleiman Allah ya aika saƙon wannan tururuwa, shugabar waɗannan tururuwa, saƙon nan ya tafi ta cikin iska ya je kunnen Annabi Suleiman alayhi salam. Sai Allah ya ce fatabassama zahikan,
min qawliha wa qala rabbi awzi'ni ya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardhihu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.
A cikin kissa da malamai suka ba suka ce wannan tururuwa da ta tura mutanen ta suka shiga, sai ta je nan da nan ta kira zama na gaggawa na 'yan majalisarta, ta ce to ga Annabin Allah, manzon Allah zai zo, zai wuce, ya kamata mu ba da gudumawa. Sai suka ce to me za mu ba, ta ce ku duba mana cikin store mu na abinci, me za mu ba shi gudumawa. Suka ce babu, sai kwaya dawa guda ɗaya, ta ce a ɗauko ta. Aka ɗauko kwaya dawa nan, wato suka kinkimo ta, suka yi aikin gayya, suka kinkimo ta har bakin rami. Annabi Suleiman da ya zo wucewa, suka ce to ga wannan gudumawa saboda ci da sojojin Allah. Annabi Suleiman ya yi musu addu'a, ya ce musu barakallahu fikum, Allah ya yi muku albarka. Fahun bitilka da'awa, ashkuru kalkila, sai malamai suka ce da wannan addu'a da Annabi Sulaiman ya yi tururuwa nan, sai ya zama tururuwa tafi kowane irin halittar Allah, godewa Allah, takan hakura da kadan, takan hakura da kadan. Saboda haka kuma sai ya zama wannan albarka da yace Allah muku albarka sun fi kowace halitta daga cikin halittun Allah yawa. Mun gane ko? Yawa. Saboda haka kuma sai Allah ya musu albarka, sai ya zama a cikin dukkan kwari babu kwarin da ya kai tururuwa jin kanshin abu, za ta shanshano kanshin abu, za ta samu labarin inda abincin ta yake daga nisan duniya, kuma za ta je ta dauko shi ta dawo. Muna gani da suke tafiya a gona, inda suke tafiya za ka ga sun tsallaka gona biyu, sun je sun kinkimo abinci kuma sun kawo shi wato ramunsu. Kuma an ce tana ɗaya daga cikin dabbobin da suka fi sauran dabbobi tsananin idraki, jin motsi, jin labari. Tunda ai kaga mil uku ne tsakaninsu da Annabi Sulaiman, amma daga nan ta shaida ta ce maza maza kowa ya koma gida, ga rundunar Annabi Sulaiman kar ya zo ya taka ku bai sani ba. Saboda haka wato ta karantar da mutanenta. Saboda haka da Annabi Sulaiman da yazo suka bashi wannan ya karba, har ma yake tambayan ta labari, ya kuke rayuwa kaza kaza kaza, tace gashi mutan kan tare da abincin mu da kaka, to yaya kuke ku aje abincin ku? Tace su suna hakura in sun samu kwayar abinci za su iya raba ta hudu su ci a wata hudun farko, su ci kashi daya, ɗaya na biyu kuma du su ci a wata biyu, ɗaya na uku. Yace to abincin naku baya baci? Tace baya baci. Mukan yi kokari idan da yake tsirar da kwayar abincin in ya juruwa sai mu cire shi, to da haka sai mu ajiye abincin, ba zai baci ba tsawon lokaci, wallahu alam. To Ubangiji da wannan tururuwa ta wannan kwalala wa ƴan uwanta su je su shiga daki, su shiga gida kar Annabi Sulaiman ya taka su, Allah ya ce fatabassama zahikan. Sai Annabi Sulaiman da ya ji wannan magana sai ya murmushi, sai ya ce to a tsaya, sai ya dakatar da wannan ayari nasa, har sai da tururuwan nan suka shige gida, kowa ya shiga gida, sannan sai ya wuce. Allah ya ce fatabassama zahikan min qawliha, sai ya murmushi saboda maganan wannan tururuwa wato daga mil uku. Allah ya ce wa qala, sai Annabi Sulaiman ya daga hannu. Na'am. Sai Annabi Sulaiman ya daga hannu. Wa qala, ya ce rabbi, ya Ubangiji, auzi'ini, Ubangiji ka kinsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta, na gode ni'imar da kai min, ka bani annabta, ka bani manzanci, ka bani ilimi wato na tsuntsaye da sauran kwari, ka bani mulkin da baka ba wani ba. To wannan hakika ni'ima ce da ya kamata a ce Annabi Sulaiman ya kare wa Allah godiya akai. Saboda haka da ya ji maganan tururuwan nan, saboda haka sai ya yi dariya, sai kuma ya ce wannan babban ni'ima ce, bari na yi wa Allah godiya akai. Ya ce Ubangiji ka kimsa min, wato na yi maka godiya, in gode ma ni'imar ka allati an'amta alayya, wanda kai min, wa ala walidayya, kuma kai wa iyayena ni'ima ta hanyar wato saka su a yi musu gamdakatar da addinin musulunci, wa an amala salihan, ni'imar da Allah ya yi iyaye tunda mahaifinsa Annabi Dawuda ne, bayan wato annabta shi ma manzo ne, ga kuma ni'imar da Allah madaukakin yi wa Annabi Dawuda alayhi salam, shine yake cewa wa an amala salihan tardahu, kuma na aikata wani aiki da kai yadda da shi, wa adkilni, Ubangiji ka saka ni bi rahmatika, da jin ganka, fi ibadika salihin, na cikin bayi nagari su ne annabawa da kuma wato waliyan Allah. Tafaqqad at-tayr, nan ya kamata mu kwana ku. To alhamdulillah, saboda lokaci za mu tsaya a nan. Abinda muka karanta muka yi bayanin sa daidai, muna roko Allah ya karba mana ya ba mu lada, wanda muka kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya gafarta wa malamanmu, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya gafarta musu, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya gafarta musu, Allah ya saka musu da alkhairi. A wannan wata da muke wato tsammanin shigowar sa a daren yau, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi muna cikin koshin lafiya, a ya raya mu, ya ba mu ikon azumtan wannan azumi, da kuma karɓa mana dukkan ibadun da za mu yi. Allah ya datar da mu da alkhairan da yake cikin wannan wata mai albarka. Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukanmu ya sa mana cikin mizanin mu ladada ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan gari namu Allah ya masa albarka Allah ya albarka wa iyayenmu Allah ya albarka wa gidajenmu Allah ya albarka wa zuriyarmu Allah ya sa mana albarka cikin nemanmu da kasuwancinmu da karance-karancenmu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki biya wa kowa dukkan bukatunsa bukatunmu na alkhairi wanda muka ambata da wanda ba ambata ba Allah ka san su Allah ka biya mana dukkan bukatunmu dan uwa da suka nemi addu'o'i na alkhairi saboda dalilin rashin lafiya ko dalilin wata bukata Allah ka san su Allah ka biya kowa bukatar sa duka abin da muke jin tsoro duniya lahira Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya mu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta fatiha kafa daidai صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.